This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka kama akan mitoci 20 26 31 42 da kuma 61 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu kuma a Jamhuriyar Niger a gidajen rediyon amfani, Fara'a, Sarauniya, Noma, Dalol da kuma Niya. Ko kuma a kama mu a duk lokacin da ake bukata akan sashin mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Mai sauraro Usman Kabare ke fatan an wuni lafiya kuma tare da sallama ina tare ne da abokin aiki na Ibrahim Jarmai wanda muka sake dawa a wannan dare domin kawo muku abin da ke wakana. Ina matsayin gidajen radio masu zaman kansu da kuma tare da suke sha daga Najeriya musamman ga hukumar kula da lasisin gidajen radio yin.
Mu wanda ga mun rubuta letter da hukumar MBC cewa to mu wannan ne kaman dai an sama liberty radio an sama na ido cewa duk abin da muke yi kaman dai akwai wasu da yake su kawai a ga cewa mun kuskure ne dan a samu a samu biya tara.
To an fasa mu rashin jituwa tsakanin sojan sama da kuma ma'aikatan filin jirgin sama a Lagos.
Ma'aikatan sojojin sama ne suka aikata wannan amma muna godiya ga Allah yana dan samun sauki. Wannan fa ba shine na farko ba.
To za ku ji ra'ayi da kuma maganar sabani da ake samu a jihar Adamawa tsakanin ƴan majalisar jihar. Kar a manta za mu bude layin waya ne yau don jin shawarorin da za ku bada game da shin me ya kamata a bi ko kuma wani mataki ya kamata a bi wajen zabar shugaban majalisar dattijan Najeriya a can kasar. Amma duk sai bayan mun sha cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labarin. Shugaban kasar Burundi ya shirya yi wa daukacin ƴan kasar bayani a yau Talata. A yayin da yake fama da matsin lambar cewa yayi watsi da shirye-shiryen da yake na neman tsayawa takara a karo na uku. A cewar ofishin shugaban kasan, shugaba Pierre Nkurunziza ya yi jawabi ta radio, ta gidan radio da television da misalin karfe 8 na dare a gogon kasar. An ci gaba da zanga-zangar kin jinin komawar shugaban kasar karo na uku a babban birnin kasar yau Talata. Kuma masu zanga-zangar sun sha alwashin ci gaba har sai shugaban ya janye shirinsa na komawa karo na uku. Shugaban kasar ya tsallake yunkurin juyin mulkin da aka tashi yi masa a yayin da ya bar kasar zuwa wani taron yankin a kasar na siyasar kasar.
To kuma za mu ji cewa tsohuwar Prime Minister Taiwan Yingluck Shawaratra ta bayyana cewa ko kuma ce ta bayyana a gaban kotu domin fuskantar caje-cajen ayyukan laifi da ake yi mata na al'amuranci da dukiyar jama'a wanda aka ware na farashin shinkafa don yi wa mutane rangwame na miliyoyin daloli. Ms. Yingluck wadda aka fitar a matsayin Prime Minister a bara, magoya bayanta da dama suka yi ta ambatar sunanta da kuma kuwa zuwa gare ta a lokacin da ta hallara a gaban kotu a yau Talata. Tsohuwar Prime Minister ta faɗa wa manema labarai cewa ta tabbata ba za a same ta da laifin aikata laifuffukan da ake cajinta da su ba, waɗanda idan kotu ta same ta da laifi ana iya yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari. Ta ce tana son ta faɗa cewa ta tabbatar ta yi kuma imanin ba za a same ta da wata laifi ba, kuma tana da hujjojin da za ta iya gabatarwa a gaban kotu a matsayin shaidunta. Ms. Shawaratra ta yi wannan furucin ne a lokacin da ta isa kotun koli a birnin Bangkok. Shawaratra a sauraron karar ta ce yau Talata ba za ta yi wani abu ba wanda ya wuce abin da aka nemi ta yi a gaban kotu, wanda kuma yanzu haka an dage sauraron karar za a sake saurara a ranar 21 ga watan Yuli.
Kuma saurara kuna son sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya yana shirin kai ziyara masana'antar yankin da ya raba ƙasar iyakar Koriya ta Arewa da ta Kudu, yankin da ba a yin hidimar soja a ranar Alhamis. Ziyarar da Mr. Ban Ki-moon yake shirin kaiwa masana'antar Kosong ta haɗin gwiwa za ta zama ziyarar farko cikin fiye da shekaru 20 da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai a Koriya ta Arewa. da yake bada sanarwar ziyara da zai kai. Mr. Ban ya bayyana masana'antar a zaman masana'antar wani babban gagarumin nasarar bangarorin guda biyu da aka samu tsakanin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa. Ya kuma jaddada niyyarsa ta ɗaukan duk wani mataki domin ba da gudunmuwarsa ga inganta da kuma dangantaka da sasantawa da kwanciyar hankali tsakanin ƙasashen biyu. Ana sa ran zai gana da ma'aikatan Koriya ta Arewa da kuma hamshakin babban ɗan kasuwan nan ta Koriya ta Kudu a lokacin ziyararsa zuwa Kasan ɗin. Fiye da 'yan Koriya ta Arewa 54 ne ke aiki a masana'antar kusan 120 da ke yankin.
To, labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. To, mun tattauna da shugaban gidan rediyon Liberty a Kaduna, wato Toyin Alabi, domin jin wa'adin da hukumar kafafen yaɗa labarai ko kuma kula da kafafen yaɗa labarai ta kakaba na takunkuminsu ko kuma tarar da take yawancinsu, wanda muka yi magana da shi don jin shin menene dalilin irin wa'innan tara kuma ya za su yi da maganar wannan wa'adi na NBC ɗin. Ga abin da Toyin yake cewa.
To, amma abin da za mu ce shi ne yadda ka faɗa dai, mun gashi nan muna ta samun leta daga wajensu cewa mun yi breaching abin NBC code. A koyaushe muke samun leta ɗin nan, kuma mun ɗauka cewa kai su dai sun kamar dai matsi dai abin ya zo kamar matsi cewa suna matsa mana.
An ce kuna taka rawa sosai wajen yin adawa, da gaske ne wannan?
Adawa yadda muka san yadda ake aikin ne muke aikin, amma sai su ce wai ban sa wani bangaren nan su ne muka fi ɗauka a program a ce wannan, amma mu a yadda wanda suka zo mana ne su muke ɗauka, ko kuma mu je mu nemi wanda za su magana akan abin da ya faru last election. To, da yawa muka nemi yan abin nan wanda suke gwamnati yanzu cewa zo a yi magana cewa ga wannan abin ga wanda sai a sai ganinta, amma sai a ce wai ba ma samun su. To, ba sai mu amfani da wanda muka samu a hannu ba.
To, amma abin da nake so in gane yanzu a yanzu taron nawa suka sha ya aiko muku?
To, a yanzu ne ya fi da miliyan ɗaya fiye da haka da muka biya, kuma ga nan wannan da muka fara biyan da kuɗi da yawa over 1 million naira zuwa 2 million ma, ga wasu ɗai nan na 100,000 na 50,000 cewa an sa wani waɗan da bai dace ba, ga shi nan kasunan ire-iren su dai.
To, kuna biya koko akwai matakin da kuke tunanin bi?
Yadda abin take a da dai mukan biya, amma yanzu mun riga mun rubuta leta ga hukumar NBC cewa to mu wannan dai kaman dai an sa ma Liberty Radio an sa mana ido cewa duk abin da muke yi kaman dai akwai wasu da yake su kawai a ga cewa mun yi kuskure ne don a samu a samu biya tara.
Taron da aka fara baku an ce kun bar lokacin kun yi hira da Nasiru El-Rufa'i ya zagi shugaban kasa, sannan kuma kun yi akan labaran maku shi ma an zage shi, menene gaskiyar wannan?
To, a yadda muka ga magana mun yi program ne, program da muka yi kuma wasu kuma suka yi ba da rayuwarsu a program muka yi. Ka san lokacin labaran maku shi ne Minister of Information, shi kuma gashi nan tunda ta abin da ministry din sa ne sai dai kawai aka sa mana ido aka rubuta mana aka ce dole sai mun biya. To, muka biya rate of reply din da aka ce mu yi, mun tuntubi shi Minister of Information a lokacin shi labaran maku duk letters da muka rubuta mai wasu ko da muka rubuta mai cewa ya zo mana program ba wanda ya ba da reply, ba wanda kuma bai zo ba. To, a haka muka ga wannan dai muka biya wannan, amma ga wasu nan sun fara zuwa kuma muka ci a kuma muna jin wasu rediyon kuma banda Liberty Radio su abinda ma suke faɗi abinda suke yi ma sai mu ce mu me ma muka yi ne ba ganin wayannan ne me ake ba wannan wayannan. To, mun kawai dai gani ne kawai cewa an sa mana ido.
Sun faɗi cewa akwai iyakar kwanakin da suka baku na biyan tara da sauran makamantan irin ku da aka ba mu wannan. Wane mataki kuke tsaye akai yanzu?
To, muna da lawyer din mu, muna so shi ma lawyer din mu ya dubi yadda abin ta zo kuma ya ba da reply. Kuma mun yi, to muna jiran su ne kuma su ma su mana reply
a abin. In suka dage akan sai kun biya ya kenan.
Ai, akwai matakin da za a dauka. Ai, ma iya zuwa kotu. Ga su nan dai duk options din nan tana nan muna, amma bari mai mu je ta wajen su tukunna.
In kai wada da dan ga kaga Allah baya gode ma, mun zo ne baya gode ma, mota ta kai zaman kwarta kuma ba kai za ta dauka.
To, daga Kaduna sai mu tafi kuma jihar Lagos, inda za mu ji cewa akwai rikici da ya tashi tsakanin sojojin sama wanda suka lakaɗa ma wani ma'aikacin kuma jiragen sama ta Najeriya duka, wanda kuma mun tattauna da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar, wato Yakubu Dakti, inda muka tambaye shi shin yaya wannan abu ya faru kuma yaya aka yi haka.
To, gaskiyar lamarin shi ne shi ma'aikatanmu yana aiki, sai muka samu labari cewa an yi mashi duka har ya kuma aka kai shi asibiti, kuma su ma'aikatan sojojin sama ne suka aikata wannan, amma muna godiya ga Allah yana ɗan samun sauki. Amma abin magana nan shi ne wannan lokaci, wannan fa ba shi ne na farko ba, kusan sati biyun da ya wuce haka kuma waɗansu ma'aikatan jirgin aiki da jirgin ruwa sun zo haka suka samu wani kota, wato mai aiki toli, sun samu ɗan magana tare, suka yi ɗan jayayya, a ƙarshe dai sun buga shi ya faɗi har ya rasa ransa. Yawanci abubuwan nan da ke faruwa na ma'aikata wanda aikinsu ne suke kuma sai a zo a raunana musu yakan famu damuwa. An yi parking ne, ya parking inda bai kamata a yi parking ba, domin a airport namu na Lagos muna da dokoki inda za a yi parking inda bai kamata a yi parking ba, amma wayansu sukan zo sai su karya doka domin sun saka uniform.
A wancan kenan na sojojin ruwa?
A wancan kenan.
Shi kuma wannan fa mai haɗa su?
To, wannan dai mun san labarin da muka samu shi ne ya zo da abokanansa, ya sun parking suke so suna jiran sa ya shiga mota, sai suka zo sun suka ce ya dan matsa. To, na san dai labari dai mun ji daga gefe ɗaya ne, amma dai na san duk abin da ke faruwa bai kamata mutum ya ɗauka doka ko kuwa law a cikin hannunsa ba, domin ba za ka zama mai shari'a a kes naka ba. To, kukanmu shi ne yawanci abubuwan nan sun faru sai ka ga ma'aikatanmu ne cikin wahala, a ƙarshe dai sai a zo a ce a yi haƙuri. Dama ka ji ake kai haƙuri an cuce ka.
To, yanzu wani mataki kuke ɗauka a kan wannan da ya faru?
Na farko dai su mukami na sojojin sama dai suna bincike. Sun ce suna bincike su ga abin da zai faru, kuma a duba shi ne za a bincike wannan su doka matakin da zai maganta faruwa irin wannan abin a gaba.
To, shi wanda aka doka ɗin ya yake ciki yanzu, wani hali yake ciki?
To, yana nan dai yana asibiti, muna dai addu'a cewa Allah ya ba shi lafiya. Amma mutum da ya mai duka har jini, ya ɗan rasa jini, to ka san ba abin da za a faɗa ba sai ikon Allah.
Me za ka ce wa mutane game da wannan abu da ya faru, jama'a gari?
Jama'a shi ne dai a yi haƙuri, a bi ka'idodi, yawanci masu tafiya su dangane ka'idodi, kuma mutane masu hukuma, wato ko sojoji, duk aiki muke tare da mu samu cin gaba, don yawanci aikin da ma suke zuwa a airport suna zuwa ne ma su taimaka mana domin a samu a bi dokokin da aka kasa. Amma yawanci idan akwai rashin jituwa ko kuwa rashin ganewa, ya kamata su rike zuciya su yi haƙuri domin ita authority ta bincika ta san matakin da za a ɗauka. Ba wai mutum ya yi laifi sai a ɗauka a lokacin domin kana da ƙarfi ko ka sa uniform sai ka rauna nama mutum da shi yana nan dai yana aiki.
To, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka ɗin dai a birnin Washington DC. Yanzu sai a yi shirin buga mana waya don faɗar ra'ayoyi game da zaben shugaban majalisar dattijai a Najeriya gaba ɗaya, wanda za mu so mu ji shin me shawararku, ya ya kamata abi ne wurin zaɓar shi wannan shugaban majalisa na tarayya na dattijai. To, ga lambar da za a same mu a kai ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655, sai a larabe mu a kai in Allah so za a same mu.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, mun sami kira daga Sokoto. Salamu alaikum daga Sokoto, wane ne?
Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Kuna magana da Kabiru Abubakar Bulan, yake shagaru local government Sokoto City tarayya Najeriya.
To, Kabiru, barka dai. Menene shawararka game da zaben da ake sa ranar shugaban majalisa?
shugaban majalisa, ni ina son ainihin amfani da cancanta saboda wannan shugaba namu da zai zo yana buƙatar waɗanda na iya aiki, ba wai a zaba cewa a bi wani yanki ko wani a zanga ba saboda siyasa demokradiya ta a'a, ai amfani da wanda ya cancance aiki da shi saboda muƙami ne babba ga ƙasa.
To mun gode
an samu wanda ya zama escort.
Eh, to mun gode Kabiru, bari mu tafi Kaduna, muna da wani akan layi. Barka dai daga Kaduna.
Yawwa barka dai, sunana Ibrahim Alaramma daga cikin.
To barka dai Ibrahim Alaramma. Menene ra'ayinka game da zaben shugaban majalisar dattijai?
A ra'ayina shine da
dalilan
wannan zabe, na farko dai gaskiya ya kamata a ce an zabi dan jam'iyyar APC ne, kuma mun san cewa duk wani cancanta lalle a jam'iyyar nan za a same ta, kuma ya kasance wannan din da za a zaba ya kasance dan arewa, ko musulmi ne ko ma ba musulmi ba.
Me yasa ka ce haka?
Kuma dalilin abin da yasa nace haka, saboda arewa mu ne muka fi zama koma baya a Najeriya ga baki da kudi.
To mun gode Alaramma daga Kaduna, bari mu koma mu ji wani ne akan layi. A to ina ga mun rasa wannan shi ma kaman da kaman Kaduna ce ko ina. To kar a manta dai, za a buga mana waya ne a faɗa mana ra'ayi ko shawarwari game da yadda ya kamata a zaɓi shugaban majalisar dattijai ta Najeriya. Ga kira daga Bauchi. Wane ne a Bauchi? Barka dai.
Yawa, Lawal mai almajirin cikin mai dawa.
To Lawal, barka dai Lawal daga Bauchi. Menene shawararka game da zaɓen shugaban majalisar dattijai?
Ni ma nace gaskiya a zaɓi cancanta dai.
Eh, to mun gode sosai.
Yawa, ya kamata a zaɓi gwarzo gaskiya, kaman yanda suke ta faɗa gaskiya kamata a zaɓi dai gwarzo.
Eh, menene to wani ya ce yana magana a zaɓa ko daga arewa ko daga yanayi, kai menene naka ra'ayin bayan cancanta?
Gaskiya a zaɓi dai cancanta dai, a zaɓa kuma a jam'iyyar APC kaman yanda aka zaɓi shugaban ƙasa.
To muna godiya Lawal mai dawa, sai wani lokaci.
Lawal mai almajirai.
Mai almajirai. To sai Allah ya kai mu. To assalamu alaikum. To ina ga wannan makan mun rasa shi. To kar a manta dai, kamar yadda nace za a buga mana ne a faɗa mana ra'ayi ko kuma shawara akan zaben majalisar dattijai, wato wanda zai jagorance ta, wanda a turanci ake cewa Senate President, wanda kuma yawanci ana ta cece kuce a kai tun ba wannan makon ba, tun kusan daga nasarar da ita gwamnatin da za ta shiga ta APC ta samu shugabancin ƙasa ake ta magana a kai, wanda kuma kar a manta lambobin namu dai suna nan ba canza su kai ba. Akwai yau, to ga kira daga Bauchi. Salamu alaikum.
Alaikum salam.
To wane ne
daga Bauchi?
Malam Hamza.
To
barka.
Hamza Abdullahi daga Bauchi.
To Hamza Abdullahi, barka da
ni. Ni shawarin da nake ba mu ƴan majalisun tarayya, yi kokari kar su farar mu ko mu rasa.
Kamar yaya?
Saboda dalili shi ne cewa mu yi kokari a cikin wannan jam'iyya tamu mai tasiri ya kasance ita ta fi da waɗannan shugabannin, kar wani saɓani ya shiga tsakaninsu su zo su ɓarar mana, har waɗansu da suka haɗa kai kamar NPDP su samu su binci don ya kale, kaga tafiyan ba za ta yi kyau ba.
To muna godiya sosai, mun gode. To amin amin. Bari mu tafi jihar Borno, nan ma muna da kira. Assalamu alaikum.
Alaikum
salam.
Alhaji
Inuwa.
Mai inji kan Borno.
To Alhaji Inuwa mai inji, barka dai, muna jin ka. Menene shawararka game da majalisa ta dattijai?
Na ci so a ɗauki dan majalisa arewa maso gabar, saboda mu ne su ga da samu da tsaro. Ya kamata a duba a ɗauki a samu tsaro da zubar yayoyi a zama da sama tsaro a sama ta.
To mun gode sosai da ra'ayinka Alhaji Inuwa. Bari mu sake komawa jihar Bauchi, mun sake samu wani akan layi. Wane ne daga Bauchi?
Alhaji Sani daga Bauchi.
To Alhaji Sani, muna sauraron ka.
Alhaji Sani farka make daga Bauchi.
To Alhaji Sani, menene shawararka game da zaben shugaban majalisar dattijai ta Najeriya?
Shawara na, wato ina ganin ya kamata a nutsu sosai a ga wanda ya kamata a zaɓe shi, wanda zai cire.
To muna godiya Alhaji Sani. Bari mu tafi Kwara, kuma akwai kira. To mun gode sosai Alhaji Sani. Hello, wane ne a Kwara?
Daga Ilori ne.
To Ilori, to barka da warhaka na Ilori. Ya sunanka?
Alhaji Abdulmumini ne.
Alhaji Abdulmumini. To, Alhaji Abdulmumini, menene ra'ayinka game da zaben shugaban majalisar?
Ra'ayina da wannan magana mai cewa su yi ankali da wanda su a doka. Don akwai wanda su so daga PDP. Suka so daga PDP suka so ankali. Don akwai dan damfara cikin su da yawa.
To mun gode sosai da ra'ayinka Alhaji Abdulaziz. Bar mu tafi Yobe. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
To wane ne yawa waye a Yobe?
Alhaji Muhammad Alhaji Mala Alagarno.
To Alhaji Muhammad.
Local government Yobe State.
To muna sauraron ra'ayinka ko shawararka game da zaben shugaban majalisar dattijai ta Najeriya.
Eh, shawara na ya kamata mu mutanen Arewa su hada kansu su zaɓi mutumin kirki wanda mai nutsuwa, ba wanda zai abin nan na aljihunsa ba, ba wanda zai cika aljihunsa ba, wanda zai yi wa ƙasa aiki. Assalamu alaikum. Ni ne Alhaji Muhammad Alhaji Mala Alagarno, Sinai Local Government. Mun gode sashen Hausa na muryar Amerika.
To mun gode sosai da ra'ayinka, sai an jima. To bari mu tafi Maiduguri, mun samu kira jihar Borno kenan. Maiduguri, wane ne akan layi?
Alo?
Eh, muna jin ka. Wane akan layi? Ka rage rediyonka?
Tijjani Mustapha daga Maiduguri.
To Tijjani Mustapha, ka dan jalin zamun rediyonka, ka dan sai mu ji ka sosai.
To ina ji ka. Ni tun daga wannan ne muku ba sawa, sai Allah ya sa yau na
kai. To barka, yau ka samu. Sai mu ji, me ce shawararka akan majalisa?
Na gode Allah, na gode kuma na san ku. Abin da ya sa zan faɗi wannan ra'ayina?
Eh.
Wannan ɗan majalisun da suke zuwa suna tafiya ta garin nan, ba wai muna neman a kan mulki su yi jaka da Buhari ya yi son katar da su nemi mana mai aiki wanda zai kamar shi da ya sa mana.
To mun gode sosai. Sai kuma mu tafi Ondo. Wane ne daga Ondo?
Ali Mai Lida daga Ore, jihar Ondo.
Ondo, to barka da yi na Ondo. Mene ne abin nan shawararka game da
majalisa? Ni ra'ayina aka mun shafi sanata Filipe Abada wannan abin a Arewa ta Tsakiya, domin cancantar su da wannan mukami din.
To mun gode sosai. Ka ce mai sunanka?
Ali Mai Leda.
To Ali Mai Leda, muna godiya sosai. Mun gode daga Ondo. To bari mu tafi Gombe. Hello, salamu alaikum. Waye a Gombe? To ina ga mun rasa na Gombe. To kar a dai manta, kamar yadda na faɗa, lambar da ake samu mu ita ce alamar tarawa 1 sai a sa 202-205-2655. Sannan muna magana ne akan mu ji shawarwarinku game da majalisar dattijai da suke son su zaɓi shugabanta. Wace shawara za ku bayar? To bari mu tafi Ekiti. Hello? Hello? To mun rasa na Ekiti shi ma. To sai a ci gaba da yi da lalibar mu, in Allah so za a samu. Sannan kuma muna magana kamar yadda nace akan wace shawara za a bayar game da ƴan majalisa ko kuma majalisar sanatoci na tarayya da dattijai suna son su zaɓi shugaban su. Yaya za su bi wajen zaɓen? To bari mu tafi Adamawa. Mun samu kira daga Adamawa. Assalamu alaikum na Adamawa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam. To muna sauraron ka, wane ne daga Adamawa?
Yawwa, kana tare da Buba Mai Manja Gwalura cikin karamar hukumar Bins a jihar Adamawa, Najeriya.
To Malam Buba Mai Manja, muna sauraron shawararka game da majalisar dattijai da shugabanta da suke son su zaɓa, yayi kamata a yi?
Lalle kwarai kwarai da gaske. Wato game da shugabancin majalisar dattawa, mu damuwanmu a nan gaskiya a yi ƙoƙari a zaɓi kwararre masanin aiki wanda lalle zai mana aiki a Najeriya, ba wanda zai aiki a jihansa ko a gidansa ba. Kwararre ma'aikaci wanda lalle zai tabbatar lalle ya kare haƙƙin talakawa, ya kare haƙƙin Najeriya.
To muna godiya sosai. Sai mu ce sai Allah ya kai mu Buba Mai Manja daga Adamawa. Da haka kuma muka zo ga ƙarshen ɗaukar wayoyinku a wannan lokaci. Sai kuma wani lokaci in Allah ya so ya kai mu, za mu sake jin ra'ayoyin naku. Ta fatan za a ci gaba da kasancewa da tashar ta sashen Hausa.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari sharhin muryar Amurka. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Sharhin na yau ya fara ne da karin magana akan cewa kada mutum ko ƙasa ta dora fatar ta ko kuma burinta akan abu guda ko ƙasa ɗaya, domin gudun kada a ce ta faru ta ƙare an yi wa mai dami ɗaya sata. Sharhin ya ce wannan batu yana da muhimmanci idan ana magana akan wata albarkar ƙasa kamar makamashi. Turai ta koyi darasi a farkon watan Janairun shekara ta 2009 a lokacin da rikici ko kuma sabanin farashi tsakanin ƙasar Rasha da ƙasar Ukraine ya yi kamari har ma ta kai jallin da Rasha ɗin ta dakatar da yin jigilar gas zuwa Turai da kuma Ukraine. Sharhin ya ce sai da aka yi kwanaki 13 cur ba a yi wa ƙasashen Bulgaria da Girka da Macedonia da Romania da Croatia da kuma Turkiya jigilar gas ba. Sam-sam ba su samu gas ba. Ƙasashen Bulgaria da Girka da kuma Macedonia su ne suka fi ɗanɗanawa, domin sukan sayi dukkan gas ɗin da ƙasashen su ke buƙata daga ƙasar Rasha, kuma ba su tanadin wata hanyar samun gas ba. A baya da wannan al'amari ya faru ne, ƙungiyar ƙasashen Turai ta fara neman wasu hanyoyi domin kaucewa ta faru ta ƙare an yi wa mai dami ɗaya sata. Sai ga shi a yau ƙasar Girka tana ƙoƙarin samun muhimmin matsayi a yankin kudancin zirin Balkan bayan da ta gina ko kuma za ta gina bututun mai na ƙasa da ƙasa, kuma za ta yi amfani da hanyar da ƙasar Azerbaijan take bi tana samun gas ta ƙasar Italiya. Haka kuma ƙasar Girka tana nazarin fara amfani da bututun man ƙasar Turkiya da zai yi jigilar gas daga Rasha da yanzu yake bi ta ƙasar Ukraine zuwa Turkiya da wasu ƙasashen. Sharhin ya ce a yayin da ƙasar Rasha ke da muhimmanci wajen samarwa ƙasashen Turai gas, gina bututun mai ta Turkiya ba zai ƙara inganta shirin ko ta kwana na samun gas ɗin Turai ba, a cewar Amos Hochstein, wakilin ma'aikatar harkokin wajen Amurka na musamman akan makamashi da tuntuɓa akan harkokin makamashin ƙasa da ƙasa. Mr. Hochstein ya yi wannan furucin ne a wata ziyarar da ya kai kwanan nan ƙasar Girka. Hanyar kawai da ƙasar Girka za ta bi ta ƙara yawan hanyoyin samun gas shi ne ta goyi bayan bututun man da ake shirin ginawa da zai yi jigilar gas daga ƙasar Azerbaijan. Tuni har an fara aikin gina wannan bututun man. Wakili na musamman Hochstein ya ce wannan bututu zai cika burin samun wata kafar samun gas, kuma sa'annan ba ƙasa ɗaya ba ce kurum za ta yi ruwa da tsaki ko kuma ta kane ne wannan bututu da ake shirin ginawa. Wakili na musamman Hochstein ya ƙara da cewa yana da muhimmanci kada wata ƙasa ta ɗora fatarta ko kuma burinta akan wata ƙasa, domin gudun kada a ce ta faru ta ƙare an yi wa mai dami ɗaya sata. Sharhin muryar Amurka kenan kuka gama ji, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga Ibrahim Jarmai dauke da takaitattun labarai.
Yan yakin sa kai na Shi'a sun yi dandazo a kofar shiga birnin Ramadi na kasar Iraki a kokarin yiwuwar sake kwato lardin Anbar daga hannun mayakan kungiyar Islamic State. Samamen da za a kai tare da sojojin gwamnati zai yi kama da wanda sojojin laima suka taimaka aka kai a cikin watan da ya gabata domin sake kwace ikon garin na Tikrit. A kokarin dakatar da dannawar 'yan kungiyar take yi zuwa Bagadaza, babban birnin kasar Iraki daga arewaci, sa'annan yanzu kuma an maida mai hankali ne wajen hana kutsawar su daga yammacin birnin.
To anan za mu dakatar da kai Ibrahim. Anan zan ce shirin dare ya kammala, sai kuma in Allah ya kai mu da safe za a sake jin abokan aiki dauke da wani sabon shirin. Amma yanzu a madadin ita Julie Gresham wacce ta hada mana kuma ta bada umarni wato sautin shirin kenan, sai wanda ya taimaka mata Dan Brown, sai kuma shi Ibrahim Jarmai wanda ya taya ni gabatarwa, Sulaiman Tarawali shi ne injiniyan mu ne, Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.